نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أيام مسنجيا وتومنسيا كرشان آية تأثيرين دتايا أتكم وانا سورة مالفاكا سورة يوسف يوكم بيوك رمضان شكرا دبودر بيوك رشاتك الزام التاكي آية تأثيرين دبيو إن شاء الله. Tukatinnan sai wani ya rubuto tambaya ya kuma yi magiya cewa don Allah a ansa mata. Wai ya ji BBC London sun ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai hana a yi wa ya mace kaciya ba. To wai shin wannan maganar gaskiya ne? Gaskiya ne. Akwai hadisi da ke cikin Imam al-Bukhari ya rubuto shi cikin Al-Adabul Mufrad wanda yake nuna halaccin yi wa mace kaciya kamar yadda ake wa namiji. Sai dai tsarin da ake bi wajen namiji daban, na mace daban, kamar yadda su masu yi suka sani. Amma sai dai bata haramta ba, abin yana nan a matsayin ja'izi. In an yi babu laifi, in ba a yi ba babu laifi. Hadisi na nan cikin Al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari wanda kila wani lokaci na gaba ma karanto shi ku ji shi, kowa ya je da hadisin yace. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 22. Allah madaukake ce ne.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa lamma ra'aytahu a'tainahu hukman wa 'ilma. Wa kadhalika najzil muhsinin.
Wa lamma balagha ashuddahu. Yayin da Annabi Yusuf alaihi salam ya kai matsayin girmanta, atainahu hukman wa ilma, sai muka ba shi hukunci muka ba shi kuma ilimi. Wato sai muka turo shi a matsayin annabi, muka saukar da wa'ayi a gare shi da kuma shari'a da zai aiki da ita. Wannan ya faru ne lamma balaga ashud. Malamai sun yi safani wajen menene ashud. Idan aka ce balagal insanu ashuddahu, wadansu sai shekara 21, waɗansu sai shekaru 33, waɗansu sai shekaru 40. A fayyace dai a cikin Alƙur'ani babu wani abin da ya bayyana cewa ga wani adadin shekaru wanda in mutum ya kai shi ne za a ce balaga ashuddahu. Abin da ake izina da shi idan mutum ya kai ƙarfi ta fuskar gangan jiki kuma ya kai ƙarfi ta fuskar tunani, to za a ce balaga ashuddahu. Kuma wannan matsayin ne wanda in mutum ya kai wato ake ba shi dukiyarsa. Ma'ana idan mutum ya mutu, mahaifinsa ya mutu, ya bar gado aka raba aka ba shi kuma ga yaro karami, to za a kula da dukiyarsa har ya zuwa lokacin da zai kai ashud. Da Allah ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda, har sai mutum ya kai ashudda, wato sai ya kai girmansa ta fuskar hankali da kuma jiki. To wannan girma ta fuskar hankali da jiki da ya zo a wannan aya wadda take magana akan barayu, shi Allah ya fassara a cikin suratul nisa da yake wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anattum minhum rushdan fadfu ilayhim amwala. Ma'ana ku jarrabi yara marayu, ba za ku ba su dukiyoyinsu ba hatta idza balagu nikaha, har sai sun balaga. Bayan sun balaga kuma sharafi na biyu, fa in anattum minhum rushdan, idan kun hararo cewa suna da natsuwa, suna da hankali, suna da basira, ba su da wawanci ko dolanci, fadfu ilayhim amwala, to a wannan lokaci sai a ba su dukiya. To don haka a nan gurin walamma balaga ashuddahu, sai ka ce yayin da ya samu kamala ta fuskar gangan jiki da kuma ta hankali, atainahu hukman wa ilma, sai muka ba shi ilimi muka ba shi kuma hukunci. Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinin, kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wani bawa wanda yake da mutunci da yake da ayyuka. Na
wa wa wal kullati huwa fi baytin wa wa qad wa qala hayyul wa la ilaha illallah inna huwa أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، matar ubangidansa wanda ya soyi shi a matsayin bawa a kasuwa ya kawo shi gida, ya ce da ita akrimi maswahu, shi kula da shi a sa'an yanfa ana mai yiwuwa nan gaba ya amfane mu, aw nattakhidahu walada, ko ma mu rike shi a matsayin ɗa. Ita wannan matar da aka ɗora mata nauyin kulawa da annabi Yusuf alaihi salam a rawadatu annabi, wato sai ta bukace shi, sai ta yi da'awarsa, ta nemi a aikata fasikanci da ita. Ta yaudare shi, ta ja shi cikin gida, wa ghallaqat al-abwa, ta kulle dukkan ƙofofi. Waɗansu malaman suka ce wato gida ne mai ƙofofi da yawa, kun sai da gidan sauro sai ki, yana wuce wannan sauro sai a rufe, yana wuce wannan sauro sai a rufe, har zuwa ta kai shi inda babu kowa sai shi, sai ita ce ubangiji da ya halicce shi. Ghallaqat al-abwa, ta kulle ƙofofi gaba ɗaya, sai ta ce da shi haytalat, ko hitalat, dukkansu dai ma'ana su ɗaya. Haytalat ma'ana ka kusanto, ma'ana ka maso, kamar tana mata kai cewa zai aikata fasikanci da ita. Annabi Allah Yusuf kana sai ya ce ma'azallah, ina neman tsarin ubangiji, ina neman tsarin ubangiji in auka cikin abin da yake sako ne gare shi. Innahu rabbi ahsana matwaya, innahu lallai shi rabbi ubangiji na ne ahsana matwaya, wanda ya kyautata makomata, ya kyautata mazaunina. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, yadda al'amari yake azzalimai ba za su rabauta ba. To wannan jumla ta cewa innahu rabbi ahsana matwaya ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu. Ma'anan farko innahu, ya zanto damiri na komawa zuwa ga Allah, tunda ya ce ma'azallahi, sai ya zanto innahu adh-dhamiru ya'udu ila Allah, lallai shi Allah ta'ala rabbi shi ne mahaliccina mai kuma jibintan lamarina. Ahsana matwaya, ya kyautata mazaunina, shi ya kaddara mun kasancewa a wannan gida cikin walwala da jin daɗi, bayan abin da nake karo da shi na hasadar ƴan uwana. Ya iya ɗaukan ma'ana ta biyu, ya zanto innahu, yana maganar mijin wannan matar ubangidansa kenan. Innahu lallai shi wannan bawan Allah rabbi ubangidana ne, shi ya sayo ni, shi ya kawo ni nan guri, ni bawan nake a matsayinsa. Akrimi wa akrama matwaya, ya kyautata matsayina, dan lokacin da ahsana matwaya, ya kyautata matsayina, dan lokacin da ya kawo ni sai da ya gargaɗe ki, ya ce akrimi matwahu, a sa an yanfa ana aw nattakhidahu walada. To mutumin da ya mu wannan karamsu, sai ya zanto kuma na saka masa da wannan, ai ban kyauta ba. To kaga ayar tana ɗaukan wancan ma'anar, tana ɗaukan wannan. To ga ka'ida ta malaman tafsiri, yayin da aya ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya, to super beauty, ko zai zanto ma'anonin nan guda biyu kishi juna ne, wannan na warware wannan. To a irin wannan hali dole ne ka yi bincike ta fuskar ilimi, ka gane wata magana ta mai rinjaye, don ka maishe ta ita ce ma'anar aya, ka rushe ɗayar. Amma idan ma'anoni guda biyu suka zanto dukkan su ba sa faɗa da juna, wannan ma'ana mai kyau ce, wannan ma mai kyau ce, to kana ɗaukan ayar, kana ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu nan take, ta ɗauki wacce ma'anar, ta ɗauki wacce ma'anar. Yanzu nan ma'anonin guda biyu sun cinkaro da juna tsakanin su, ba cinkaro da juna tsakanin su. Kamar malamai da suke fassara ihdinas siratal mustaqim, sun ce mai nabi siratal mustaqim, sai waɗansu ce Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad shi ne siratal mustaqim, sai waɗansu ce al-islam, sai waɗansu ce al-qur'an, sai waɗansu ce Allahu ta'ala huwa siratal mustaqim. To waɗannan malamai kishiyoyin juna ne? Ba za su zama kishiyoyin juna ba, duk da wanda ka fassara ayar ta yi, kuma fassara ayar da dukansu shi ne ya fi nuna kamala a cikin ma'anar ayar gaba ɗaya. Domin siratul mustaqim ba ya yi wata ga wanda yake musulunci, musulunci ba ya yi wata da qur'ani, ba ka iya fahimtar qur'ani sai da bayanin wanda aka turo da qur'ani, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da aka gaba ta su ne siratul mustaqim. To wannan shine kaida, yayin da duk aka samu ma'ana biyu uku hudu a aya, ana daukan wannan aya ta kunshi dukkan ma'anonin, matukar ba su zama kishiyoyin juna ba, matukar ba sa warware juna. Da haka nan gurin innahu rabbi ahsana matwaya, ubangiji ya girma matsayinsa, tunda ya kaddara masa zuwa wannan wuri aka ba shi karamci, da shi ba ɗan gari ba, da shi bawa. Innahu rabbi ahsana matwaya, ya ɗauka ubangidansa da ya so shi, ya kyautata matsayinsa, don ya ce da matarsa akrimi matwahu a sa'an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, ya ce kuma innahu la yuflihu adh-dhalimun, azzalimai ba sa rabota a wajen Allah ta'ala. Allah ya sani.
Wa laqad hammat bihi وهم بما لولا أرآه على ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
ولقد همت به حقيقة كان فاتح النبي يوسف عليه السلام لتأوى بك لي أيك تفاتحك لك وهم بها النبي يوسف عليه السلام يا قولتيك أتكن زوتيا لولا أن رأى برهان ربه بعدين يجب برهانا وبنجيز السبب معنى أدن دكوه يهانا سأيك تقول نفرنا قلن برهانا وبنجيز السبب الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء mun kaddara hakan ne domin mu kautar daga su wato dukkan wani abu mummuna wanda bai dace ba wanda ya iya zargin mutum akan sa dan mu kautar masa shi wal fahaja domin ko mu kautar da alfasha daga bangaren sai annabi yusuf innahu min ibadinal mukhlasin lalle fi annabi yusuf alaihi salam yana cikin bayin mu al mukhlasina ta tattu wanda aka tace su aka tsarkake su ba za su aikata wani abu wanda bai dace ba dangane da abin da yake ubangijin su karkashin wannan aya akwai ruwayoyi daban-daban da malaman tafsiri suke kawowa wasansu ruwayoyin zuwa ga wadansu sahabbai kamar zuwa ga Abdullahi ibn Abbas kamar zuwa ga Ali ibn Abi Talib wadansu kuma zuwa wadansu cikin tabi'ai kamar zuwa ga Hasan al-Basri kamar zuwa ga Sa'id ibn Jubayr Qatada kamar zuwa ga Mujahid da sauransu kuma Muhammad ibn Sirin da sauran dai malamai cikin sahabbai ko tabi'ai ake kawo wata kissa da ake jinginawa zuwa gare su an gane ku daga cikin irin kistar sai ce wala kada hamma bihi wa hamma biha ita ta kauna ta aikata alfaza da ita wa hamma biha shi ma ya so haka sai su fassara ta haka har kuma su kare zargi cewa ai har ya kai ga ya kwanta kusa da ita ko ya cire mata tufafin ta ko ya cire mata tufafi laula an ra'a burhana rabbihi fa dan ya ga burhanin ubangijinsa ba sai kuma su fassara burhanin ubangiji din nan cewa shi ne sai ya ga hoto ko mutum-mutumin babansa Yaqub yana cewa kai Yusuf kai Yusuf kar ka aikata alfasha ko kuma su ce a'a sai ga mala'ika Jibril ya gani ko kuma su ce a'a wani hannu ya gani yana mata haka cewa kar ka aikata wannan abu kar ka aikata wannan abu dukkan waɗannan ruwayoyi da ake ruwaitowa da waɗansu makamantan wannan gaba ɗayansu ba su tabbata ba ta fuskar riwaya ba su tabbata ba ta fuskar diraya sun saba ma hakikanin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an cika su kaf a cikin littafin tafsiri zaka same su cikin tafsirin ibnu jarir tabari zaka samu wadansu cikin ibnu kasir zaka samu wadansu cikin bagawi zaka samu wadansu cikin littafin ad-durrul mansur da tafsir al-ma'thur na imam as-suyuti amma sukan kawo su ne ta fuskar riwaya madogarinsu in suka kawo maka magana suka ce haddathana wane qala haddathana fulan qala haddathana fulan an ibn abbas qala kaza su suna ganin sun warkar yanzu aiki ya rage naka ka bi diddigin mazajen nan da aka ambata cewa su ne suka ruwaito daga wane wane daga wane har annabi ya ce kaza ko abdullahi ibn abbas ya ce kaza ka karanta tarihin su ka gane shin suna cikin wadanda ake karban labarin su dan ka yadda ko ba ka cikin wanda ake karban labarin su dan ka watsar da gangan malamai sun kawo haka su riga sun san cewa akwai ka'idoji da aka je da aka ajiye na ilmul hadisi na ilmul jarh wa ta'dil akwai ka'ida na mustalah al hadis wanda su ne za su ba ka hakkin tantance wannan riwaya ta inganta ko bata inganta ba an fahimta ku to da haka waɗannan ruwayoyi gaba ɗayan su ba su inganta ba ta fuskar riwaya kashi biyu ne imma waɗanda suke ruwayoyi ne na ƙarya tabbas na biyu kuma imma waɗanda sun inganta zuwa ga wanda aka jingina ma sahabi ko tabi'i sai dai kuma suna cikin Isra'iliya kuma Isra'iliya din irin wanda ba a taɓa hujjar su da ta ce fasara a nan gurin wala kada hammat bihi ita wannan mata ta nufate ta akan ya aikata alfasha da ita ta yi niyyar haka ta zartar da haka a cikin zuciya irin zartaswar da ba da baya wa hamma biha to shi kuma nan sai ka suka shi biyu ko dai zan to ma'anar hamma biha shi ya kaunace ta a zuci amma kaunarsa ta zuci kauna ce wanda take da linzami na takawa wanda ba a iya zartar da ita dan takawa ta da baibaye ta an fahimta ku dan da ka'ira ka iya san abu a zuci suna na alfata ne baka aikata shi ba, yanzu to kuma ka samu lada a wajen Allah. Dan da shi ne ake jarraba bayi din. Yanzu mai azumi zai yi ni da azumi, ga kishirwa ga yunwa. Kana cikin rana wajen karfe uku ko karfe hudu, kana tsananin jin kishirwa, zuciyarka na so amma ka kyale. Yanzu san da zuciyarka take game da ruwa a yin da ke cikin azumi, sai ta zanto laifi da za a ba ka zunubi a kai? Ba za ka zama laifi. San da zuciyarka take game da abinci da rana, kana sha'awarki, kana haɗe yawo, amma ba ka ci ba. Saboda jin tsoron Ubangiji, wannan kaunar da kaiwa abinci ka so ka ci, amma ta kawa ta hana ka ci, sai ta sa a baka laifi wajen Allah, lada ma za a baka. To irin wannan hammun ne Annabi Yusuf ne, ita kuma hammunta daban, irin wanda ta ɗauki mataki ta zarce dole sai a yi, ka dai naji daban, nata daban. Wannan hammun wa haza hammun, la tukhlafun baina hammiha wa hammi Yusuf alayhi salam. Ina ba zan kuma yadda. Zai kara wayar maka da kai idan ka duba hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutiba indahu hasanatan kamilatan. Aikin barna ko niyyari a zuci, daga baya sai ta kawa da jin tsoron Allah ya sa ta fata, ga son zuci amma da kawa ta burkushe shi, Annabi ce za a rubuta maka cikakken lada a wajen Allah ta'ala. To irin wannan hammun ne Yusuf ke da shi. Yana kaunarta, amma akwai ta kawanda ta fi karfin ya ansa bukatar ta, ko ya ansa bukatar karan kansa, shi ne wala kada hammu bihi ko hammu biha. Amma ita hammu dinta hammu ne wanda yake hammu tasmim, zuciya ta makance dole sai ta zartar. Wannan kuma za ka iya fahimta haka karkashin hadisin Abu Bakra, Abu Bakra wanda Annabi ta zama ke cewa idan ta kal musulmani da sai fahimta ma fal qatil wal maqtulu tinna, idan musulmi guda biyu suka haɗu ta kubban su za su yaƙi juna, wanda aka kafe da wanda ya kisan duk suna cikin wuta. Sai sahabbai suka ce hadhal qatil fa ma balul maqtul, mun yadda shi mai kisa ya shiga wuta, amma shi wanda aka kashe ko meye laifinsa? Sai Annabi ce li'annahu kana harisan ala qatl sahib, saboda ya riga ya faɗaitu ya zartar sai ya kashe dan uwansa, dama ce bai samu ba. Wannan zartar wanda ya sai ya kashe dan uwansa ya rasa dama, duk da haka saboda munin nufinsa sai an ba su zugi, zanubin kuma shi ne ya shiga wuta. To wannan sai ya baka damar ka gane a ce shi kansa alhammu ko alqasdu alqalbi yana da maratib. Alhammu yana da martaba daban-daban ko? Akwai martaba ta farko wanda take ta kure, mutum ya riga ya ɗauki mataki dole sai ya yi. To ko bai yi wannan abin ba saboda ya kasa yi, to akwai zunubi a kansa. Akwai martaba ta ƙasa wanda take ka so abin a zuci amma ba ka ce sai ka yi ba, zuciyarka ba ta ansa bukatan badanta kawa ta da daidaita, wannan sai ka fasa. To irin wannan a sakamakon fasawa kana da lada. Wancan koko ka ko daga baya ba ka samu damar yi ba, akwai zunubi a kanka. Ina fatan kun fahimta. To wannan fassarar farko kenan, wa hamma biha. Waɗansu malamai suka ce a wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi, kamar da kuka sani laula wato abin nan ne harfin tina'in ne li wujud ko launa an ra'a burhana rabbi, wato ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba, wa amma biha da shi ma ya kaunace ta, ganin burhani ya hana ya kaunace ta. To wannan kenan, a ma'anar wannan ta biyu yana nuna gaba ɗaya niyyar zucin ma babu ita, amma menene ya hana wannan niyyar zucin? Ru'yatu burhana rabbi, wato ganin burhanin ubangijinsa kenan. Wannan ita ma ma'ana ce ta biyu mai kyau a larabci. Da haka waɗannan ma'anoni guda biyu su ne suke nuna wato dacewar aya, ba sauran ma'anonin ba da za a ce wa hamma biha shi ma ya so ta har ya cire wandonsa ko ya kwanta kusa da ita ko ya yi kaza ya yi kaza, duk sharhi wanda bai da ko cikin gama garin mutane yau aka danganta wannan an ci mutuncinsa, wallahi tana annabin Allah. Amma suka samu malaman tafsiri waɗansu suna ta faɗa ai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, wanda wannan bai dace da mukamin annabawa ba. Dan mu tantance abu, dukkan wanda yake da alaka da kissar ya farantar da Annabi Yusuf cewa bai yi nufin ya aikata fasikanci da ita ba, ita ce ta nufa ta ne. Dukkan wanda yake da alaka da kissar, yanzu waye jarumawan kissar gaba daya? Annabi Yusuf alaihi salam, ita matar kanta wanda suke kiranta da suna Zulaikha, duk da cewa wannan suna ne ba Qur'ani ko hadisi ba Isra'iliya ce, amma mu ba ta ki aro Zulaikha. To da kuma wa mijinta shi al-aziz ko da kuma wa matan cikin gari da kansu da kuma wa shahidun min ahliha da kuma wa ubangiji ta'ala da kuma wa iblis waɗannan su ne suke da alaƙa da kissa annabi yusuf ita kanta zulaikha da mijinta da wani mai shaida da bayanin su zai zo nan gaba wacce da shahidun min ahliha da sauran matan cikin gari da bayanin su zai zo nan gaba kuma da ubangiji ta'ala wanda shi ne ya kaddara faruwar abubuwa bisa ga hikimarsa sai kuma iblis wanda shi kuma aikinsa ya ga aiwatar da farnar to dukkan waɗannan sun sai da cewa farnar ba ta faru ba shaidarta ita da kanta za ta zo nan gaba ta ce wa laqad rawatuhu an nafsihi hatta afa haƙiƙa na nufi ta aikata alfata da ni na bukace shi hatta afa amma sai ya ki sai ya cije sai ya ki an samu kanta yanzu wannan shaidar ta ce da kanta an fahimta ku to kaga mun samu shaidar take to daga yana muka samu shaida wa sai ya shahidu min aliya in kana kamisu hukuntu min kubulin fasadakat wa hum min alkazibin wa in kana kamisu hukuntu min dubirin fasadakat har zuwa karshe to kaga wannan mai shaida ya ce in an gani gari yusuf ta yage ta gaba to gaskiya take shi yusuf shi ne ya nufi ta in rigarsa ta yage ta baya fa to ita ce ba ta da gaskiya amma shi mai gaskiya ne da aka bincika ko bai aka gani sai a gari gaskiya ta yage ta baya ba ta yage ta gaba kaga wannan mai shaidar shi ma ya haɗa da su an gane ku ubangiji ta'ala kuma ya riga ya nuna cewa shi mai kulawa ne da bayansa zai tsarkake bayansa dan ya ce laula an ra'a qur'an rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a Allah ya ce mun kautar masa da dukkan wani asu mummunan abu wal fahaja da dukkan wata alfahaja da ya fi tantance za a kautar masa ran sannan yake innahu min ibadil mukhlasin ai shi yana cikin bayi wanda suke wankakku waɗanda ba su taɓa shiga cikin wannan dattin da ake jingina masa ba. Kafin mu kare su sauran shaidar da za ta fi kowace ta fi ne ita ce shaidar Iblis. Kun san saboda mai tunda shi dai abokin adawar annabawa da zikir mummune to in yi ba da shaida ba ka yi laifi ba shi kenan kuwa. To Iblis da kansa ya ba da shaida. Amma kuma mamaki iskin baɗin da malamai suke wajen kawo shaidar Iblis zai ba su mamaki. Suna kafa hujja ne da faɗin Allah ta'ala innahu min ibadinal mukhlasin. Lalle shi annabi yusuf yana cikin bayinmu katattu warkakku waɗanda ba su cikin dattin to shi iblis a can wani wuri ya sha alwaji ya rantsuwa ya ce sai ya halakar da bani adam gaba ɗaya fa bi idda suka na uhu yannahu ajma'in sai ta me illa ibadata minhum almukhlasin sai na halakar da bayinka gaba ɗaya in ba bayinka ba waɗanda suke keɓantattu wanda annabi yusuf kuma yana ne yana cikinsu shaida ce daga iblis cewa ba zai iya tasiri ga annabi yusuf ba kaga ya riga ya kubuta shi ne Fakhruddin Razi ke cewa ya ku masu kawo wannan riwaya ta ƙarya kuna jingina ma annabin Allah ku ce ya kusanci kaza ya yi kaza ya yi kaza in bayin Allah ne ku to ku karɓi shaidar da Allah ya yi game da annabi yusuf dan ya ce linasarfa anhu su'a wal fahsha in kuma ku bayan shaidan ne kyan tawagarsa ne to ku karɓi shi da shaidan shi kansa ya ce annabi yusuf ya fi ƙarfinsa ya ce amma mai yiwa ku faɗa min abinda kawarizumi ya faɗa ko a iya cewa ku da ɗaliban shaidan ne amma sai ku kai wani mataki na ilimin da shaidan sai zai koya daga wajen ku to in kuka ce haka to sai mu kyale kamar yadda kawarizumi yake cewa wa kuntum ra'an min jindi iblisa فارتقت بي الحال حتى صار ابليس من جندي ولو مات قبلي كنت اوثن قبله وكنت اوثن بعده طرائق شر الذي يوثنها بعدي يكي ساوي جدا تالي بن شيطان اما سيطا من متاكين الالمي حتى سيدا شيطان يزن تو تالي بن سا يكي دا اتي شيطان زي متو ني الى رأيو ابايان سا دا ناي كيكرو ايو كم قدنا لكي يكاسي كيكرو يكي تسيدي انكونا وانا جمعير تسيبس a takaice ne ya bayin Allah mu gane cewa annabawan Allah wato sarkakku ne annabawan Allah masumai ne abinda da aka jingina wa annabi yusuf alaihi salam wato bai tabbata ba gare shi saboda haka Allah ya ce linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kuma sauran kisa zai fahimce mana a kafi sai din
وألقيا سيدها لدى الباب الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
كنت أتي معاذ الله كافٍ كلام بغير أن تبقى تسبع sai ta nufa shi shi kuma sai fito a guje da ta fito da ta yi abu sai ta biyo shi lokacin da zai zo daidai kofar farko inda aka inda ta bi kofofin da ta rere sai sai kuma ga mijinta a wajen shi ne Allah ya ce wattabakal baba sai suka yi rigen zuwa inda kofa take annabi Yusuf na son ya gudu ita kuma tana son dole sai ta kamo shi da ƙarfi wa kaddatta mithahu min duburin ta danki rigarsa ta baya ta ja wa alfaya sayyida hala zalbab sai kawai suka ci karo da mijinta na galbabi a daidai inda kofa take kofa ta bude ga ko mijinta ya zo qalat nan take sai ta so ta kubutar da kanta sai ta ce ma jazahu man arada bi ahlika su'an ba abin da ya dace na sakamako da za a yi ga wanda ya nufaci iyalinka da mummunan nufi illa an yusdana sai dai kawai a kusa ce a kurku aw azabun alim ko kuma a masa azabun radadi wato ta farar da kanta ai wanda ya nufa iyalinka da alfaka ba abin da ya kamata a yi masa illa an yi sana tsori ki kawai ya kamata a yi kowa ya kusa aw azabun alim ko kuma a yi masa azabun radadi to kaga anan gurin ita da kanta ta fara shaida bai aikata alfaka ba dan ta ce man arada bi ahlika su'an ba ta zuba man fa'ala bi ahlika su'an sai aikata wai wannan ma wata shaida daidai ga wajen take irada ce kawai wannan irada kuma ta zuci ai aikata ba to shine abin da ta faɗa kina illa ayyukan kuma duk da haka har yanzu tana nuna akwai kauna ta tsare da ta ce ta ji amma ta ce an yi zana kullu kuma daga baya ta ce lallabi a fito da shi kina aw azabun alim ko ai muka ta azaban mai rai to daga nan fa
wa lan yara wa latni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
إذا أنت تقول لك أنا أقول لك مجنكا، تأتي النبي يوسف نين فاشيتا، ينزلكم شي شي كاري كاتك نبو. قال لك النبي يوسف عليه السلام يقول هي راودتني عن نفسي. إذا تأتي تنفاشين ذكرن كانتا، إذا تأتي أو تأتي وأنت تالفاشيتا. wannan yayi dawa wannan ma yaza ta kuma ba haka bane ba ga kaida dama albayyinatu alaman almuddi wal yamin alaman ankara ita yanzu ita ce mai kara ta ce ga abin da yi shi kuma ya kore ya ce bai yi ba yanzu dole ba abin da za a bukata sai shaida an gane ku da yace hiya rawadatni an nafsi ita ce tana fatin ba ni ba yanzu nan gurin dole sai shaida ya zo kafin ya bayyana mana mai gaskiya wata hidda jahidun min alika sai ga wani mai shaida ya zo min aliya daga cikin dangin ita matar daga cikin yan uwan ita matar to wannan ma malaman tafsiri wajen su ce wani tsoho ne ya zo da farin gemu wajen su ce a'a wai jariri ne ya ta kawo shi wannan magana cewa jariri ne akwai hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad wajen su ce kaza ubangiji ya ce wa shahida shahidun min ahliha yanzu ba lalle bane sai mun fayyace tsoho ne yaro ne mai shaida dai ya ba da shaida an gane ku kuma wancan hadisi na cikin mutanen da Imam Ahmad duk da ban samu damar bin a ingancin sa ba diddigin sa da mugalin cewa ingantacce ne in ya inganta shi kira a huta amma tin nafsi bil husayn domin ba a kiran shaida sunan shaida sai ya kai shekarun da zai ansa sunan shi shaida ne jariri dan shaida mun yadda a ce yayi magana magana daban kuma shaida daban domin shaida wannan zahirin al-kalam ina fatan kun fahimta ala kulli hal wa shahid shahid min ahliha sai wani mai shaida cikin dangin ta yi shaida yace ga yace ka mata ayi in kana kamisuhu qudda min qublin idan har ka kasance rigarsa ta yake ne min qublin daga gaba to shikenan a irin wannan hadisi sadaka ita ce take da gaskiya wa huwa min al-kadhibin shi kuma yana cikin makariyata kenan da'awar da ta yi cewa ya nufashe ta da alfata to ta zama gaskiya kenan da'awar da ya cewa ita ce tana yi da ya zama ba haka bane ba matukar an gani ga ta yake ta gaba sai kuma shi
wa in kana qamisuhu qadda min dubulin fa kadhabat wa huwa min
wani kana kamisu hukunta min duburin, amma zai rigarsa ya kasance ta yage daga baya ne, to shi kenan faka da bat a irin wannan hali ita ce ta zama makaryaciya, wa huwa min as-sadiqin, shi annabin Allah Yusuf ya kasance kenan cikin masu gaskiya. Yanzu wannan abin da na shaida ke kenan, yanzu abin da ya rige sai a duba riga a gani. Waye zai duba riga? Alkali. Waye alkali? Shi mijinta. Yanzu ya kamata ya duba tun da an ja riga an yaga ta. Sai daga wannan kota baya dan ya fayyace cewa waye mai gaskiya waye mai ƙarya.
فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ
سيكو يدوب ريغا فلما رأى قميصه قد من دبر yayin da yake rigar Annabi Yusuf alaihi salam ta yage ne ta baya, kala sai ya ce innahu min kaidikun, lalle wannan al'amari yana daga cikin kaidinku, yana daga cikin makircinku, ke ce kika nufate ki yanzu kuma kika maza kika riga kai kara dan a gane ki ce mai gaskiya, inna kaidakunna azim, lalle kaidinku da kullakullanku kuma ta kullakullan ne mai girman gaske. Kaga wannan wato wannan ke sake nan a tsorace su kenan ko. Innahu min kaidikunna, inna kaidakunna azim, shi yasa sai kika wai kaidin mata ma ya fara shaitan, domin shaitan Allah ce abin nan fatatilu awliya ash-shaytan, inna kaida ash-shaytani kana da'ifa, kaidin shaitan mai rauni ne da kan kara ya kare ba, amma kaidin mata ku zaka ce innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, kaga wannan da'if wannan azim. Shino nake cewa ma azzama al-ilahu kaidahunna illa li annahunna hunna hunna, yace ubangiji bai girmama kaidin sa ba sai dan su su ne su, eh suna da matsala, shi yasa yace kaidin su bai girma ne, to Allah ya kiyaye mu da kaidin su. Sai yace
yusufu a'udhu bika wastaghfirni min dhanbi innaka
nan karshe sai ce Yusuf, wato shi mijin kenan, ma'ana yana nufin ya Yusuf, domin nan gurin muna da mafarka ne, ya haji ya an yi harafin ya unnidai ne, ya kai Yusuf a rufe an haza kawar da kai daga wannan abin da ya faru, ma'ana karka sake ambatawa kowa, kai kake da gaskiya kai kyale, to kaga nan gurin wannan shugaban yana da hankali, duk da cewa ba musulmi ba ne ba, amma yana da hankali dan ci gaba da ya tabbatar za a bata sunan wa matarsa, in mutuncin matarsa ya lalace aiki ma lafiya ta yaka, da haka yanzu nan lafiyar su biki a abu da al'aza, ka kawar da kai daga wannan magana, kar ka faɗa wa kowa, kar ka ce komai a cikin wannan magana, ma'ana baya san labarin ya yaɗu, ita kuma sai juyo ya ce wasar siri ne zan biki, wato ki nemi gafaran zunubin da kika yi, to shi yasa waɗansu suke cewa yanzu a ce masa kafiri bayan gashi ya ce a yi istighfari, yau mutane da liyawa ba suna addu'o'i da komai ba, Allah ya ce suna sallah suna addu'a suna haji, amma kuma duk da sunan ba san musulunci ce ba, mai yiwa da suke fara kai da sai ce mana ba, Allah aka nemi ya ce kowa aka nemi ya ce, ya ce dai ka nemi a ya ce mata, wajen neman wa za a nemi ya ce nan da za a gane musulmi ko wanda ba musulmi ba, wanda nan din ko ba sai ya ce mana ba, ya ce wata siri ne zan biki, ki nemi gafarar zunubinki, innaki kunti min al-khati'in, ki kin kasance kina cikin masu kuskure da ganganci, wannan bai dace ba abin da kika, wato yi cewa Annabi Yusuf kai da kai bakin ka karka sake fada kowa wannan magana, ke kuma ke ma ki je ki kame kanki karki sake cewa komai ki yi ki fari ko a ya ce miki, to daga nan fa
wa ala wasin madinati ra'atul aziz tu'awidu fasaha an nafsi wa sharafaha hubba
duk yadda mutunta ya sokar labari ya zuci da yau, tunda gaji yanzu matan gari masu ji labari, ka san gwargwadon girman ka ko matsayinka, gwargwadon yadda in kai abinda bai dace ba labari zai yi, idan mutum baya da wani matsayi sai ya tabar nasa ya ji ta'addancinsa ba wanda ya sani, amma ko ya kana da wani matsayi cikin jama'a kai wani abu dinnan sai ya allura ba za ka ce sai a ce ka ce galba, shi ne suke cewa wal aibu fil jahil al mazmur mazmur wa aibu bis sarf al mashhur mashhur, غلامة الظفر تخفى من أكارتها ومثلها في سواد العين مشكور لكي تاوي أيدي إن يسا فجائلي وند بويت إن دماء تشيما وند أيب سيقوي لبوي ورميشي باما آتن يافر أما وعيد بالشرط المشكور مشكور أيدي إن يسا فمتم ميدرجة ممتنتي مشهوري شيما أيب سيزاو مشهوري دكهارا ميتي yace kulamu da zafari takfa min hakaratiha ka duba ga zafarki bai ta da kara ya kare ba saboda kankancin sa saboda rashin tasirin sa amma wa mislu haji sawad al ayn mashhud amma in kada so ka san tasirin farce sai ka cikin idanka kaga sai ya farda da yawa to kaga duk yadda suka yi su koyi wannan labari ba zai koyi ba dan da jaya da cikin gari shine ce wa qala nasutu fil madinati sai ma dan cikin gari suka fara yawo da wannan labari sai suka rinka cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi yanzu matar sarki matar babban mutum a gari mai daraja mai kima ita ce kuma za ta nemi bawan ta bayan ita alfasa da ita turawidu fataha an nafsihi qad kadhafaha hubba lalle soyayya ta lalle zuciyarta inna la maraha fi dalalin mubin lalle mu muna ganin tana cikin kuskure mabayyani tana cikin dalal fata mabayyani in ba haka ba in ta san abin da take yi ya za a ita matar sarki ta nemi bawa ya za a matar sarki mai daraja mai kima ta zo ta nemi bawa wanda bai kai ta daraja ba sai wuce aka yi a kasuwa suna ganin aibinta suna ganin bata kyauta ba ita ma kuma sai labari ya kai mata da labari ya kai mata shi kenan za ta ɗauki matakin da ya dace a kansu daga nan fa. Abinda suke tattaunawa game da ita almakaru a nan gurin giba din da suke yi da ita yayin da ta ji labarin makrihinna tattaunawarsu game da ita suna mata habaiki suna faɗa mata ba daidai ba dangane da abinda ta yi arsalat ilayhinna shi kenan sai ta aika musu goron gayyata ta ce ai akwai liyafa ta musamman a fada ana buƙatar matan gari ko wacce ta zo duk wanda ta isa matar wani da wani duk su zo wajen wa atadun lahunna muttaka'an ta tanadar musu abinda ake kira muttaka. Muttaka shi ne mazubi ko wani kwando ko wani kwanon roba da za a ajiye a cika shi da kayan marmari kala-kala irin dangin kayan marmarin da ke bukata a ɗauka da wuka a yanka kamar su mangoro ko kuma tuffa da sauransu duk ko ina aka jirje ga shimfiɗu ga matasan kai kamar wata liyafa aka shirya a gari a tattar lahunan muttaka ne kenan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina ta ɗaya kowace wuka ta shan lemo wuka ta yanka mangoro ko wuka ta yanka tuffa za a ga apple tunda an zo liyafa ko kowace aka ba ta wuka ga wuka ga apple a gaban ki shine atar kulla wahidatin minhunna sikkina wa qala bayan duk sun riga sun shirya ana cikin walima ana cikin liyafa to annabi yusuf ai ba wani a wurin suna da damar ta aike shi kamar yaron gida ne wajen suna da damar ta aike shi sai ta yi ado sai ta aiko shi kamar zai kawo wani abu ya ajiye cikin matan nan ta ce ukhruj alayhinna je ka wurin su shi bai san wani da ake toyawa ba su ma ba su san irin wani da ake toyawa ba ita ce kawai su san mai ta kulla a kanta ukhruj alayhinna je ka wurin su ga su can je ka kai musu abu kaza ka ajiye musu falamma ra'aynahu yayin da suka ga annabi yusuf alayhi salam akbarnahu wato sai suka girmama shi a cikin zuciyarsa a cikin zukatansu ma'ana sai ga su ba ganin mutum irinsa ba mutum ne da ubangiji ta Allah ya ba shi kyau ya ba shi iya ado ya ba shi annuri na haske akbarnahu nan da nan wato abu ya bunkasa a cikin zukatansu na kaunar annabi Yusuf alaihi salam wa qatta'na aydiyahunna ana ta mangoro ana ta yanke hannu ba sani ana ta kallo kowace ta yi daga lo tana kallo ana yanke hannu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna sai suka rinka cewa haka lillahi sarki ya tabbata ga ubangiji ma haza batara wannan ba dan adam bane ba in haza illa malakun karim ai wannan ba kowa bane ba cikin mala'ika mala'ikan ma wanda ya bunkasa ba sai wanda mudarin mala'iku ba sai babban mala'ika suna ganin dai kyau na dan adam ba su taba ji ba ba su taba ganin kyau na dan adam irin wannan ba da haka suka ce haka lillah sarki ya tabbata ga Allah da yake halitta abin da su ma haza batara in haza illa malakun karim suka yi yanke hannunsu duk ba su fargaba sannan bayan wannan abu ya riga da ita ta tafi wato sai annabi Yusuf alaihi salam ya koma inda yake ita kuma sai ta fito to sai ta ce ne wannan shi ne wanda suka zarge ni game da shi kuka sai imra'atul azizu turawidu fataha an nafsi kada ka zafa hubba shi ne kuka zarge ni game da shi ku yanzu ni ban yanke hannu na ba ko kun yanke na ku fa zalikul ladzi lumtunni fihi wa laqad rawatuhu an nafsi haqiqa na bukace shi da karfi ya zai ba sauran kuma boye sirri dan ya zai ba aibi bane dan ta fada haka su duka su me yasa suka yanke hannu ai ina kullu fi hali to an shiga cikin kuma yanzu ga magana wani boye boye wala tadrawatu an nafsihi fa sa'ab hakika na bukace shi ya bani daman aikata alfaja amma fa sa'ab sai ya kasance ya ki sai ya kasance ya fidi ya san ya kasan da karfi tsakanin da ke sai kuma ta sha alwaji ta ce ne wala in lam yaf'al ma amuru sai wallahi in bai yadda ba ya aikata abinda nake umartar sa da shi la yusjamanna wallahi sai an kulli ta ku wa la yakuna min as-sajirin kuma sai ya kasance cikin magaskanta yanzu wannan shela take fa a titi kaga ta hawo titi wajen kaunar shi shela take a titi duk ma abin da zai faru ya faru yanzu duk wata abin da kai na baya ka manta da alƙalin da aka yi tsabanta da ba su kai karar ta ya bukace ta amma tun yanzu kowa ya sani kuma kowa ya shiga cikin sanci yanzu lokaci ne da ya takara ke saboda haka ba wani magana koyewa wala in lam yaf'al ma amuruhu la yudlanna wa la yakuna min as-sagiri to daga nan sai annabi ya
faɗi inna ahqqu ila mimma yad'una ila wa la tasrif anni kaydahum
قال يا النبي يوسف عليه السلام يا رب يا أبنجي لا السجن أحب إلي كرك كوشيني أبنك ونا أولينا مما يدعونني إليه سمد أبن سكي كلانا زوا دليشنا الفاشا نا سمد كما أجي أسانا كرك كوباتا دلنا بانا جنس نارجانا هوتا إنسيرة إيماننا إنسيرة تكواتا wa illa tasrif anni kaydahunna ya allah in har baka kautar da kaidin su ba da makircin su gare ni ba in baka kautar da shi ga bari na ba aqbu ilayhinna to mai yiwa zan karkata zuwa gare su wa kun min aljahilin a sakamakon haka in kasance cikin jahilai ma'ana cikin masu aikata sako yanzu roƙon ubangiji yake yi shi yasa duk ka kawar ka dinsu tsoron allah ka sai kuma ka kace zuwa ga ubangiji amma in ba haka ba za ka yi labari ba karka ta yake mai takawa ne ba komai ai ina da imani ina da tsoron Allah annabi Allah ne yake cewa asjudu ahabbu ilayya gara ba aka cikin kuku duk dan ya koyi musu asjudu ahabbu ilayya bi mai da unani ilai kuma ya kara da jinjinawa wa illa tasrif anni kai da hunna ya Allah matakar baka kawo agaji ba
Thank you.
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَأُبَنْجِدِي يَأَنْتَ فَسَ أَدُّعَتَ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ يَكَوْتَرْ دَكَيْدٍ سُودَ غَرِيْتِ سيئا نبي يوسف عليه السلام إنه للذي الله تعالى هو السميع كين ميدي دكا ودكا الأمر على عليم كين مثني دكا ودكا سهالي تدك نبا ya dole bari a gari ya fada masarki rai tun dama shi tun farko shi yasa yana annabi Yusuf magana yace Yusuf a rubutun haka bai da labari to amma da labari ya riga ya yanzu yake da karfin siyasa an murkushe labarin ya daina yaduwa sai suka zauna a majalisar suka yi shawara cewa yanzu dai dukkan dalilai sun riga sun bayyana annabi Yusuf shi ke da gaskiya to idan ko yana yawo duk lokacin da mutane suka danki za su tuno da wannan kissar su ai bata gidan sarki to ai bata masa sarki ka ai bata gidan kowa ma a gare mafi kyau a ɓoye annabi Yusuf a kurkuku ba wai dan ya yi laifi ba sai dan kawai ya kasance labarin ya mutu tsawon waɗansu shekaru in labarin ya wuce ya fito daga baya shi ne allazi thumma bada lahum sannan al'amari ya bayyana ga su mazauna garin min ba'di ma ra'aw al-ayati bayan sun ga ayoyi daban-daban da suke nuna gaskiyar Yusuf alamomi daban-daban da suke nuna gaskiyarsa da cewa matan ne ba su da gaskiya sai suka yanke shawara la yasdunnahu lalle ya kamata su tashi a kurkuku hatta hiyan har zuwa wani lokaci har a manta da wannan labari sannan daga baya a fito da shi wato kenan wannan shine manufarsu ubangiji ya kaddara haka ya zanto an ta'addara annabi Yusuf ta biyo ta bayan wannan manufa ta su an fahimta ku la yasdunnahu hatta hiyan so sai Allah ya
wa la ana na'u inna qasara qala a'lamuha inni awani a'lamu qawla wa qala a'lamu inni awani a'lamu qawla wa qala ta'kulu
daga cikin dokokin da za mu iya samu karkashin wannan wannan sura Ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayansa da yake so ya tsora musu nauyi su saba da wahala har kafin a turo su kira zuwa ga mutane dai in baka samu horo ba sannan kuma wahala ta zo ta same ka sai ka kasa jurewa shi yasa ba na tsammani yanzu misali hukuma za ta sanar cewa ana so a ɗauki 'yan sanda ko soja kawai mutane su zuwa kirga adadin su ga mutum kaza sun zo shikenan a ba su kaki a ba su bindiga su tafi yaki ba zai yiwu ba sai an ba su horo na musamman wajen horon nan za a ga wani ya dace wani bai dace ba wani ya dace wani bai dace ba ana zazzabgewa a auna tsawo a auna nauyin mutum a auna lafiyar jiki da kazar-kazar har a samu tataccen soja wanda zai iya bayar da ransa wajen bayar da kariya to Ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayansa annabawa wajen tura musu waɗansu wahalhalu tun kafin turo su manzanni yanzu a nan gurin tun yana yaro ga shi an jefa shi rijiya daidai lokacin da yake bukatan gatan mahaifa ya rasa mahaifa aka raba shi tsakaninsu da su aka zo kuma aka mayar da shi bawa aka sayar da shi a kasuwa aka tunce shi game da ake tsantar wata haja a titi aka zo kuma aka zo aka haɗa shi da mace da irin yadda ta so ta sa shi cikin matsala Ubangiji ya kare shi da ya fita daga matsalar tsakaninsa da Ubangiji ta so ta sa shi matsalar sarki nan ma Allah ya kare shi duk da haka dai daga ƙarshe kuma gashi an zo an sa shi kurkuku to waɗannan wahalhalun su suke horar da ɗan adam sai ya zanto ƙwararre ta fuskar rayuwa lokacin da zai girma duk mutumin da bai wuce da irin wannan zangon ba a rayuwa sai ka ga ya sha wahala amma ko yaya ka ɗan sha wahala a cikin waɗannan zango matakin karatu kaza matakin karatu kaza rashin mahaifi rashin mahaifiya wani lokaci a kasa samu abinci sau uku a yini sai sau biyu wani lokacin sau ɗaya wani lokacin an samu rigar sallah wani lokacin ba samu ba kafin lokacin da za ka kai mutum a bukace ka ka bukaci mutane ka riga ta gogo ta fuskar rayuwa amma duk mutumin da ya taso ɗan gata ɗan hajiya sai dai hajiya ta zare ido a gida ta sa alaji yi kaza hajiya ta zare ido a gida ta sa alaji yi kaza ɗan hajiya kenan to lokacin da zai kai shekaru 25-30 ya iso zama mutum amma har yanzu bai zama ba
kwazam lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar mahaifi ko ɗauki rayuwar mahaifiya sai ya zama sabotil a cikin mujtama, a cikin society, bai san kowa ba, mutane ba su san shi ba, ko bai sai da ake gudanar da rayuwa ba. Ta ka shi kai ba gani ba sai ku yi rigima, saboda shi ɗan laile ne tun da ya taso. To ku rinka lura da irin wannan, don saboda ɗan adam ya tarbiyyanci kansa ko tarbiyyanta duk wanda ya dace ya tarbiyyanta. Kaga aka sa shi cikin kurkuku. Lokacin da ya shiga cikin kurkuku, Allah ya ce wa dakala ma'ahu sijna fatayat. Sai ga waɗansu samari guda biyu su ma sun shiga kurkuku tare da shi. Kala aduhuma, ɗaya daga cikin su yace inni arani asiru khamra. Lalle ni ina gani na a cikin mafarki, asiru khamra, gani ina tatar wato inabi da ake yin giya da shi da sarki. Wa kala al'akar, ɗaya daga cikin su yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Ni ko yadda na ganni a mafarki, na ganni ina ɗauke da khubzan, wato gurasa ko biredi, fawqa ra'si, na ɗauko farantin sa ka ina tafiya da shi. Ta'kulu at-tayru minhu, amma ina cikin tafiya da wannan gurasa ko da wannan waina, sai ya kasance tsuntsaye suna dara suna cin wani abu daga cikinsa. An gane ku? Suka ce da shi nabiyina bi ta'wili, sanar da mu fassaran wannan mafarkin da muka yi. Wanda yana so a fassara masa nasa, wannan ma yana so a fassara masa nasa. Inna naraka minal muhsinin, muna ganin kai kana cikin mutane na gari. Yanzu a nan gurin sun shiga da shi kurkuku, ba tare da sun san shi annabi ne, ba tare da sun san matsayinsa ba, amma halayyarsu da ya nuna shi ya sa suka gane lalle wannan yana da kima sama da ku. In da wanda zai adalci da ya zama wanda ya fi shi kirki, zai ce kai wanda ya fi ni kirki, kai lalle wanda ta fi ni kirki, lalle su wanda sun fi mu kirki. To wannan shi suka lura da shi, wannan ya nuna gashi a kurkuku, amma har yanzu ba wata alama ta karaya ta tare da shi, ba wata alama ta cewa ya lalace, sai zanto mutum na gari a cikin kurkuku wanda sauran ma suna son su zo su koyi da shi. Suka ce da shi nabiyina bi ta'wili, inna naraka minal muhsinin, mu muna ganin kai kana cikin mutane na gari, da haka ba mu labarin wannan mafarki namu, fassara mana me ya kunsa. To shi kuma tunda yana da wani saƙo a cikin zuciyarsa, da yanzu shi kaɗai yake rike da shi, yana son ya yaɗa wannan saƙon, amma ga waɗansu mutane sun gabatar da buƙatarsu, kamata ya yi yari bacci wannan kafin ya ba su buƙatar su ya kisar musu da saƙon, a maimakon ya kawo fassarar mafarki kawai zai yake ga wani labari daban, me yake da su.
وَلَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَوَكَّلْتُ
Kwana sai ce da su, la ya fi kuma ta'amun turzakanihi, babu wani abinci da zai zo muku turzakanihi a arzuta ku da shi ku ganshi cikin mafarki, illa na ba ta kuma bi ta'wili, ba ce sai na fassara muku ko na ba ku labarin fassararsa. An gane ko? Kabla an yadda kuma kafin ya zo muku. Yanzu a nan guri yana nuna musu, ba wai kai da kai mafarkin kana ɗauke da gurasa wajen zaye na ci, ko kai da kai mafarkin ka je kana tatso inabi da za a zo a yi giya da shi. Wannan dangin kayan ci ne da kayan sha, ba ma waɗannan ababen guda biyu ba, duk wani abin da za ku yi mafarki nan gaba na abinci, to ku kawo mu zan iya fassara muku shi. Kaga duk yana son ya ja hankalinsu ne kafin ya fassara musu mafarkinsu. Don su saki jiki da shi ya isar musu da saƙon da yake son ya isar musu. Ba mafarkin da za ku yi, illa na fa'atu kuma bi ta'wilihi, face suna ba ku labarin fassararsa kabla an yaje kuma kafin abin ya faru a sarari. Zalikuma mimma allamani rabbi, kuma kun ga wannan fassarar da zan yi muku cikin abin da Allah ya sanar da ni kenan. Yana cikin abin da Allah ya so ni ya yi mun gata ya sanar da ni shi, ba wai falalanta wacce ba, ba a tunkawa yake da kansa ba, yana nuna Ubangiji ne ba shi. An gane ku? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi, ni na rabu da addinin waɗansu mutane da ba su yi imani da Allah ba, har yanzu kuma bai bayyana su waye wannan mutanen ba, kamar an kawo su ne daga wani gari kenan. La yu'minuna billahi, ba ta imani da Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, kuma sun bijire ma ranar ƙarshe. Wato yana nuna zai iya fassara musu mafarkin, ba ma wannan barin ma tana da waɗansu mafarkan su kawo. Amma duk da ya fassara fa, in ya fassara ɗin abun ba da gare shi bane daga Allah ne. Me yasa kuma Allah ya sanar da shi wannan abu? Kamar Allah ya masa sakamako ne, ya bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba, ya bar addinin mutanen da suke kafirai, sai Allah ya ba shi wannan ilimin. Yanzu anan da yana kiran su zuwa ga musulunci cikin ruwan sanyi, cikin dabara, dan za su gane ah, to tun da Allah ne ya ba su wannan falalar, mu ma za mu iya nema ki. To me kai Allah ba ka wannan falalar? Kafin duk su yi wannan tambayar, an ka taro, na bar mutanen da ba su yi imani da Allah ba, na bar mutanen da suke kafirai. Duk da haka bai tsaya a nan gurin ba, kila tambaya ta iya zuwa su ce da shi, to wannan abin da ka zo da shi kai kaɗai kake da shi, ko akwai waɗanda sun gabata ta akan wannan tafarkin? To shi ne aya ta gaba za ta fahimci.
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
واتبعت ملة آبائي ده نبر الدين متانا ده بسي إيماني ده الله درانا ترسيبا سينبي الدين آبائي إيهينا سنة إبراهيم ده إسحاق ده يعقوب يدى الدين ميكي يدى أكيد متكي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء فإذا بغريمو an nusrata billahi min shay, mu hada Allah da wani wajen yi masa bauta, mu sanya masa kishiya kowane irin jinsi. Zalika min fadlillahi alaina wa ala nas, kuma wannan falla ce ta Ubangiji da ya dora muka wannan aqida da samfuri na imani makamancin wannan. Falla ce ta Ubangiji alaina gare mu, wa ala nas da kuma sauran mutanen da suka bi mu. Walakin aktharan nas la ya'lamu la yashkurun, sai dai mafi yawan mutane ba sa godiya ga Allah bisa ga falla makamancin wannan. Yanzu duk wannan wani sabon labari yake ba su na musulunci, don ya kasance ya ja hankalinsu gare shi. Daga nan fa,
ya fa ibai sinini a mabun mutafarriquna khairun amillahu wahidun qahhar ma ta'buduna min أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يتدسوا يا صاحبي السجن يا كو أبو كان زمانا تجن كركوكو أأرباب متفرقون خير شن اللولي دبن دبن كيشيوين جونا مبنبنتا تفكر سنادرن دا أكا يسو إما بنتين دا أكا يدا إتاتي كون دا أكا يدا دواسو كون دا أكا يدا أزرفا كون دا زيناري كون دا يميد تولارو ألنسا كون دا يميد ونبنكي ألنسا كون دا يميد لانا كوتا ألنسا كون دا يميد ملائكة كون دا يميد ولي كون دا يميد ونسيه أأرباب المتفرقون shin yanzu waɗannan alloli mutafarriquna mabambanta juna a karanta wannan su khairun su ne mafiya alkhairi da ya kamata a bi a yi riko da su a dogara da su amillahul wahidul qahhar ko Allah kadaitacce alqahhar wanda yake mai rinjaye sai Allah mai rinjaye shine abin bi ma ta'buduna min dunihi ba ko wani abin da zaku bautawa wanda ba Allah ba illa asma'an fa sai sunaye sammaitumuha wanda ku ne kuka kirkira su antum wa aba'ukum ku da mahaifanku da suka rigaye ku ma anzala Allahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili ba game da bautar duk wani da zaka bauta wanda ba shi ba mana Ubangiji ta'ala bai yadda ba ka fake zuwa ga wani sai gare shi ba in za ka roki arziki wajen wani sai wurinsa ko ka nemi tsari ko kariya daga wurin wani sai wurinsa amma ka kare da wani gunki wanda ka sassaka da kanka, ko ka kare da wata itaciya, ko da wani wali, ko ka kare da wani annabi, ko wani mala'ika, wannan duk ba su da wannan damar, dama ce ta Allah shi kadai. Abinda duk kuka nada ma suna ku ce zai cece ku gobe kiyama, zai sa ku aljanna, zai muku kaza, ba komai bane illa asma an samaitumuha antum wa abaukum, sunaye ne kuka jinkiro ku da kanku, ko kuka ba su mukamai irin naku, ba Allah ne sauka cikin Qur'ani ko hadisi. Ma anzala Allah biha min sultan, ba ta hujja game da wannan. Inil hukmu illa lillah, hukunci a wurin Allah yake shi kadai, shi ko Allah din da hukunci a hannunsa yake shi kadai. Amara, ya riga ya yi umarni, Allah ta'budu illa iyya, kada ku kuskura ku bauta wa kowa, dukkan wani dangi na bauta illa iyya, sai gare shi kadai. Zalika dinul qayyim, yin haka din shine addini mai tsaki, shine addini mai tsafta. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, sai dai mafiya yawan mutane ba su gane wannan ba. To wannan a nan gurin ya rufe musu wa'azi da gargadin da ya musu. To ko ba lalle bane ba yace kun gamsu ko ba ku gamsu ba, Allah kalle ka jefa wa mutum kokonto, kai mai wa'azi abinda ake so in ka samu wanda ke kan bata yana ganin daidai ne, aikin ka na farko ka jefa masa kokonto, ka kyale shi bayan kwana biyu, kwana uku, ko kai ka zo da kanka, ko karatunsa ya kai shi, ko bincikensa ya kai shi, ko wani zo ya karasa aikin da ka faro, kai ka yi wanki sai wani zo ya dauraya, tunda ka jefa masa kokonto game da abin da yake yanzu, zai sauki kenan ya rabu da wannan abin, ya dawo zuwa ga gaskiyar da kake kinsa. Da ka ga bai mazanta musu cewa kun gamsu ko ba gamsu ba, babu wannan, sai kuma zai ci gaba kawai da fassara musu mafarkin da suka nema bayan ya musu wannan dogon wa'azi. To ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Game da tawaddu da kuma yadda ake yin su, wannan ban fahimci me tawaddu na wanda su sai dai yayi bayani a fili, bai ban fahimci wannan tambayar ba. Jama'a saurara da Allah, a saurara tambayoyin kadan ne idan aka ansa shi. Dukkan wata rashin lafiya irin wadda ka iya hana azumi, ulta ce ko ma wata irin cuta ce, iri biyu ne. Imma ya zanto ya zama mardun muzumin, cuta wadda take da dindindin ba a sa ran warkewarta, wala Allah saboda ba a riga an gano maganinta ba, ko kuma an yi amma ya kici. To irin wannan ana kiransa da suna almardul muzmin, cuta ta dindindin. Wanda yake da cuta ta dindindin ba zai rinka yin azumi ba, abinda yake kansa shi ne ciyarwa, saboda ba zai iya koya taki. Amma mutumin da yake cutar da yake dauke da ita ta iya warkewa, dan an sha warkewa a irinta, to shi yanzu yake fama da ita, yana fama da zazzabi, yana fama da ciwon kai. To wannan sai dai ta azumi gurgudan kwanakin da bai da lafiya, idan Allah ya warkar da shi ya raba adadin wannan kwanakin, amma babu ciyarwa a kansa. Wanda ya cire zakka sai ya bai ma iyalansa bisa da rashin sani. Idan abin zamanin da ya bari ya wuce da sauto, ta riga ta wuce, daga yanzu sai ya ci gaba da kyautatawa, lokacin da zai ba da kyauta ya ba waɗanda Allah ya ce a ba su, wanda iyalansa wanda yake ciyar da su ba sa ci. Amma idan abin a kusa ne, yana da dama ya karɓa ya ba da ita ga miskine. An yi irin wannan tambayar nan a Imam Malik ko Islamic Center. Abinda muke cewa shi ne, ya halatta mutum ya tambayi haƙƙinsa na zakka a wurin wanda suke masu bayarwa, sai dai abinda mutum zai yi ya kauciya kansa wulaƙanci yana da kyau, dan kai ɗan adam kana da kima, musamman kai mummuni. Tunda ga hadisin da Abdullahi ibn Abbas ko Abdullahi ibn Umar ya zo ya dafa Ka'aba, ya ce duk da girmanki da fallanki mutuncin mummuni ya fi ki, to kada irin wannan kima kake da wannan daraja da falala Allah ya yi ka mumuni ai bai kamata baka je ka wulakantar da kanka kan wata zakar za baka wanda ba za ta cire maka talauci ba sauransu amma idan mutum ya je din babu laifi abin da sa muke jin tsoron zuwa saboda kaskanci da zai gamu da shi ko wulakanci da zai gamu da shi to bai kamata mumuni kuma yu'arridu nafsuhu zuwa ga irin wannan abun ba ya bijire da kansa zuwa ga wannan wulakanci Ah, wannan magana ce daga cikin maganganun malamai cewa dole sadaki ya kai rubu'i dinari abinda bai kai rubu'i dinari ba ya zama sadaki wannan shine abinda mazhabar malikiya suke kai mazhabar Abu Hanifa kuma suka ce ashratu dirahim dirhami 10 Imam Ahmad da Imam Shafi'i suka ce sadaki komin kankanta sai ya wadatar to wannan ku jefa dacewa da hadisin da ke cikin sahih muslim har ma da wani hadisin da ke cikin bukhari sadaki ba a iya masa iyaka ta fuskar yawan sa ko kadan din sa ba wajibi bane sai ta rubu idina ba
kuma da ma kuma da in ya ga wannan mutum da ce da tabbaci ka mai yara amma
sai ya halatta akwai abin da ke kira al-kharj kila abin da zaka ce idan hazina cikin zangar ne sa ba zan iya gane cewa ya kai wasu kibiyar ko menene gurguda abin da zan fitar ba to shari'a ta yadda da al-kharj wato shine kirdado akwai kwararru ta fuskar noma wanda in ka an kawo hatsi da mai kaza suka kalle shi za su iya gane cewa wannan in an caki zai kai kwano kaza ko zai kai buhu kaza akwai wanda in sun kalli dabino daga sama suka kalli ya'yan dabino na gona suka zagaye suka gani za su ce wannan in an sauko da dabinon nan zai kai mudu kaza ko zai kai kwano kaza ko buhu kaza to wannan ana iya amfani da irin wannan kwararru din da suka saba da harkar noma da kuma gane cewa da yadda al'amura ke gudana in an yi amfani da su za a iya fitar da zakar abu ba lallai sai an su suke ba in kuma aka su suke kuma shi ma duk ya halatta ba laifi a kai ba. To wannan ya rinka yin isti'aza lokacin da zai shiga ban daki ko lokacin da duk zai je kama ruwa ya rinka yin isti'aza shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane al'amari tana tasiri game da kai kanka kiwon lafiyarka da kuma ingantuwar ibadarka akwai lokacin da shaidanu ko aljanu suna fakewa ne a inda ake najasa babu mamaki su falla za mutum najasa in baya isti'aza saboda haka ya kamata ya yawaita isti'aza lokacin da zai shiga ban daki abin da yake bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal qaba'ith wannan zai kare ka daga dukkan wani shaydan amma sallar da yayi da najasa a jikin sa matukar yana da alwala ya sallar sa najasan tufafi daban da rashin alwala idan mutun yayi sallah sai ya duba jikin tufafin sai ga najasa ko kan tabarmar da yayi sallah da ita akwai najasa daga baya ya tuna to ba dole bane mayar da sallah din mustahabi ne in akwai sauran lokaci ka sake mayar da sallah in babu sauran lokaci sallar ka ta riga ta inganta amma wanda ko alwala ce baya da ita yayi sallah haka bisa mantuwa to lokacin da duniya tana sai ya rama wannan sallar saboda wannan ba sallah ba alwala ne ta tsare shi wallahi ta to da kai shike me kace to me kace haka wadansu tafsirin suka ce haka wadansu malaman suka ce ba su suka sayar da shi ba domin siyakin aya na nuna wannan matafiya ne waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa sarruhu bi ba'a wallahu alima wa sharahu bi thamanin bayan wanta bane su wannan wanda suka tsince shi su ne suka sayar da shi wallahu alim sai Allah ya kai mu gode assalamu alaikum